والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبل كراتو دمكينا كتاب التوحيد يو زامو درسي نبير زامو تاشي عند مالك شعباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وتباب ديك بيان سوى دوان دي تبتر دا توحيدي ليش قال الجنة باتاري دا حسابي با وما باتاري دا عذابا با كمين دا دي زو أحديثي ما أنا تبتر دا توحيدي قوت حقيق توحيدي شيني كتركك التوحيد انك دا دكا واني نوئي نشركة كما كتركك التوحيد دا دكا واني نوئي نبدعة hakanan ka tsarkake shi daga dukkan wani nau'i na sabon Allah kaman bokanci ko canfi ko kuma sihiri da sauransu. Wannan shine ake nufi da tahqiqut tauhid, takhtuhu wa tasfiyatuhu min shawa'ib ash-shirki wal bid'i wal ma'asi. Duk wani nau'i na shirka babu shi a zuciyanka, duk wasu bidiyoyi ka kore su a zuciyanka, duk wasu sabon Allah ke gurbata imani ko su rage imani to ka kore a zuciyanka, shine ka tabbatar da tauhidi. Idan mutum yana da wannan zai shiga aljanna ba tare da an masa hisabi ba kuma ba tare da an masa azaba ba. Allah ya tamuna daga cikin su. Mana yace wa qaulullahi ta'ala, da fadin Allah ta'ala, inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin. Inna ibrahima, tabbas annabi ibrahim kana ummatan, ya kasance mutun ne shugaba adali abun koyi da shi. Shine ake nufi da ummatan anan, shugaba ne adali abun koyi mai koya wa mutane alkhairi, shine ummatan. Kalman ummatan ta zo a cikin alqur'ani da ma'anoni guda hudu. Ma'ana na farko shine jama'a, shi yafi yawa. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. ندك أنا نفي جماعة كنت سنتي في أي جماعة أقاموت جماعة دقا تشكينكو ما سكرا إزواء قاعد دين الله. فأن الجماعة ينازوا دمعنا واتو الديني وكما أمة ينازوا دمعنا الديني. أفضل كلمة أمة أنا نفي الملة الديني كما عند أبنجي تعالى كيبتوا حكاية دقا مغانا كافري. Idan aka ce su yi imani sai su ce inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun, sai su ce mun samu iyayenmu ala ummatin abisa wani addini. Nan ummatin ana nufin millati, kuma mu za mu yi koyi da abin da iyayenmu suka bar mu a kansa. To kaga wannan ana nufin ummatin anan, a ta wannan ana nufin millatin wato addini. Sannan haka nan Ubangiji ta'ala ya faɗi kalman umma yana nufin lokaci, wadda kara ba'da ummatin, ya yi tunani ba da ummatin ba wani dan lokaci. To haka ne yana zuwa da ma'anan shugaba wanda ake koyi da shi, shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kamar yadda ya zo a nan inna ibrahima kana ummatan, ya kasance al'umma ne. Duk mutumin da jama'a suke koyi da shi da ayyukansa da maganganunsa, to ai ya zama jama'a shi din ma, ba shi kadai bane kenan. A zahirinsa shi kaɗai ne, amma a haƙiƙa kuma al'umma ce gaba ɗayansa. Don da za a yi rashinsa kuma an yi rashin me? An yi rashin al'umma. Annasu minhumu alfun ka wahidin wa wahidun ka alfun idza amrun ana. Mutane daga cikinsu akwai wanda dubu gaba ɗaya mutum dubu ba su wuce mutum ɗaya ba, akwai mutum ɗaya kuma wanda ya kai mutum dubu amfani a cikin jama'a. Haka jama'a suke. So da haka inda za a rasa irin wannan, sai kaga an rasa jama'a da yawa ne za su shiga damuwa, za su shiga wani hali, kila yana kula da maslahan rayuwarsu ko maslaha na addininsu. To sai ya zama halakansa ko mutuwansa mutuwan jama'a ne, da yawa za ka ga mutane da yawa sun shiga wani hali. Ke sa ne yana cewa wa ma hulku qaisin wa ma kana qaisun hulkuhu hulka wahidin walakinahu bunyanu qaumin tahaddama. Wato qaisu mutuwarsa ba mutuwar mutum ɗaya bane, sai dai wani jini ne na jama'a ya bantare, wato jama'a da yawa ne suka mutu. Yasa in babban mutum ya mutu sai a ce an yi asara, wato jama'a da yawa sun yi asara da tafiyansa. To annabi Ibrahim shi kadai al'umma ne saboda jama'a suna koyi da shi. Sannan Ubangiji ta'ala ce qanitan lillahi, mai da'a ne wa Allah subhanahu wa ta'ala. Abinda ake cewa al-qunut shine dawamu da'a, wato ainihin dawwaman da'a. Annabi Ibrahim koyaushe cikin da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala yake, shine ma'anan qanitan ay mudi'an li rabbihi mudawiman li da'ati rabbihi, wanda yake yi wa Allah ta'ala da'a kuma yake dawwamar da da'a. Wannan shine al-qanutu anan. Duk da al-qanut yana zuwa da ma'anan addu'a, kama al-qanut da ake yi a cikin wato sallan witiri ko kuma in ta kama a sauran salloli na farilla, wannan yana nufin addu'a ne irin su Allahumma hadina fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita zuwa ƙarshe. Sannan al-qanut yana zuwa da mai qulul qiyami, ka dade kana tsaye a sallah, don an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu salati afdal, wace sallah ne tafi, sai ce qulul qunuti, a dade ana tsaye ana kira'a. Kaga a sallah ka dade kana tsaye kana kira'a, to ana ce masa ne, ana ce masa qunuti. An man huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirah, to kaga wannan ana nufin wanda yake sallah sai na doguwar sallah ne. Sannan al-qunut yana zuwa da ma'anan shuru, kamar yadda Ubangiji ta'ala ce wa qumu lillahi qanitina, ku tashi ku yi sallah a tsaye kuna masu shuru. To Qur'ani guda biyu ne amfani da su, da na da'a da kuma na shuru. Shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa kullu qunutin fi salati da'a illa wa qumu lillahi qanitin, kowane qunuti da ka samu a sallah qanitun ko qanitan ko qanata ko ya qanut, duk ana nufin da'a ne. Sai dai wa qumu lillahi qanitina shi kuma shiru ake nufi, saboda hadisi dai inganta na Bukhari da Muslim wanda ya fassara wannan ayan da shiru din. Sahabbai da suna magana, suna sallah suna magana, har san da aka saukar da ayar sai aka ana su yin magana, aka umurce su da shiru. Akai qanitina na nufin sakitina, kuna masu shiru. Annabi Ibrahim ya kasance mai da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala dare da rana. Sannan hanifan, mutum ne da ya fiskanci Allah subhanahu wa ta'ala, ya bijire wa dukkan wani abun bauta ba Allah ba, shine ma'anan hanif. Al-hanif al-ma'ili an shirki al-muqbili ala tauhidi, wato wanda abinnan ya kauce wa shirka, ya fiskanci tauhidi kawai, da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala. Asalinsa daga al-ahnaf ne. Al-ahnaf ana nufin gwami wanda kafarsa ta tunkure, to shi wannan tunkure wanda yayin ya kauce wa shirka ne sai ya tafi zuwa ga tauhidi. Tunda da mutane duk akan shirka suke, har sai da tauhidin ya zo su koyi a dawo kan hanya madaidaiciya, to sai suka bar shirkan suka dawo kan wato tauhidi. Annabi Ibrahim ya ba ruwansa da shirka, ya kama hanya ne kekkiya, ita ce hanyar tauhidi. Sannan walam yakum minal mushrikin, bai kasance daga cikin mushrikai ba, baya daga cikin mushrikai, ya kauce wa shirka Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Annabi Ibrahim ya samu shugabanci saboda ya kasance mai haƙuri kuma mai yaƙini a cikin abin da yake a kansa. Yana da tauhidi tabbatacce, yana da ilimi na sanin Allah subhanahu wa ta'ala na yaƙini, sannan kuma ya yi haƙuri a bisa abubuwan da ainihin yake samu na wahala don ci gaba da addininsa. To shi yasa ya samu wannan shugabancin, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa jaminhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, mun sanya shugabanni na addini daga cikinsu wanda suke umurni da ainihin shi suke shiryar da mutane da umurninmu, kuma sun da suka kasance masu haƙuri kuma masu yaƙini ga ayoyinmu. Wato duk wanda yake da yaƙini na tauhidi da ilimin shari'a, ilimin sanin Allah subhanahu wa ta'ala, yake da yaƙini da ilimin ayoyin Allah, sannan yayi haƙuri, to zai samu shugabanci a addini. Yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa bisabri wal yaqini tunalu al imamatu fi ddin, da haƙuri ne da yaƙini ake samun shugabanci a addini. To wannan ayan ta nuna haka, kuma Annabi Ibrahim ya cika wa'innan siffofi guda biyu, ya kammala su, ya zama shugaba, abun koyi da shi a cikin ainihin wato ainihin al'umma. Sannan Annabi Ibrahim Ubangiji ta'ala ce wa ma kana wa lam yakun minal mushrikin, bai kasance daga cikin mushrikai ba, wato ba daga cikin masu shirka. Wannan raddi ne ga mushrikan Makka masu cewa suna kan addinin Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Shi Annabi Ibrahim dukkan jama'a suna da awansa. Yahudawa sun ce Annabi Ibrahim ba Yahude ne, suna kan addininsa. Nasara suka ce Annabi Ibrahim ba Nasare ne, addinin Nasare yake yi, saboda haka suna alfahari da shi, suna kan addininsa. Mushrikai su ma suka ce addinin Annabi Ibrahim suke yi. Musulmi suka ce su ma addinin annabi Ibrahim suke yi. Kowa yana da awasa, kowa yana tinƙafo da alfahari da shi. To amma wannan rigima sai Ubangiji ta'ala ya riba ta yi raddi, ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin. Annabi Ibrahim wato bai kasance ba yahude ba, kuma bai kasance ba nasare ba, sai dai ya kasance mai tauhidi ne kuma musulmi, baya daga cikin mushrikai. To da haka kenan an raba fadan Annabi Ibrahim musulmi ne, yana yin irin addinin Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa a gaba na balan yakum minal mushrikin, me na fada ba ka nace ba, ba daga cikin mushrikai. To da haka Annabi Ibrahim ba daga cikin mushrikai, ba daga cikin Yahudawa, ba daga cikin mai ainihin abun nan, ba daga cikin wato nasara. Shi yasa a gaba Ubangiji ta ce inna awlan nasi bi Ibrahima lallazina tabauhu wa hadhan nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin. Wanda yafi kowa cancantan ya danganta kansa izuwa ga Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, shi su ne waɗanda suka bi shi suka yi zamani da shi, sannan kuma da wannan annabin shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da kuma waɗanda suka yi imani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su ne waɗanda wato ainihin suka dace su danganta kansu da manzon Allah sallallahu alaihi abun nan Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Shi yasa wa ta'ala Ubangiji ta'ala ce huwa ishtabakum wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu. Allah ta'ala shine ya zabe ku ku mutanen al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zabe ku bai sanya muku kunci a cikin addinin ku ba, sannan kuma Annabi Ibrahim shine ya sanya muku suna musulmi, kuna kan addinin babanku. Annabi Ibrahim shine ya fara rada muku sunan cewa ku musulmi ne tuntuni. Saboda haka Annabi Ibrahim addininsa irin addinin Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam, ba wanda zai alfahari da shi sai musulmi. Yahudawa a sun kauce hanya, haka nan nasara sun kauce hanya, haka nan mushrikai su ma sun kauce hanya. Sannan ma la yace wa qala Ubangiji ta'ala yace wallazina hum bi rabbihim ayushrikun, mushrikai su ne waɗanda abunnan muminai bayin Allah na gari su ne wanda ba sa yi wa Allah shirka. Wato wannan duk yana nuna mana bayin da za a yi tauhidin kai tabbata dole sai ka kauce wa shirka, wato sai ka nisanci shirka. Saboda ita ce siffa mafi girma da za ka siffantu da ita don ka tabbatar da tauhidinka, shi ne nisantan shirka. Duk mutumin da yake shirka, kowace irin shirka, to wannan tauhidinsa ba ta cece ba ne. Ubangiji ta'ala ya faɗi siffofin wayannan bayin Allah na gari da farkon aya ita ce innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun walladhina hum bi ayati rabbihim muqinun walladhina hum bi ayati rabbihim yuqinun walladhina hum bi rabbihim la yushrikun sannan walladhina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Wato mushrikai abun nan bayin Allah na gari su ne waɗanda suke tsoron Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ko suke tsoron azabarsa saboda ainihin tsoron Allah da girmama Allah ta'ala da ake yi da suke yi a cikin zukatansu. Wato shine khashiya, suna girmama Allah tare da ganin kurjininsa a cikin zuciyansu, shi yasa suke tsoron abinda zai je ya dawo, suke tsoron azabar Allah, suke wa Allah biyayya sau da kafa. Sannan su ne waɗanda suke da yaƙini da ayoyin Ubangiji ta'ala, su ne wanda ba sa yi wa Allah ta'ala shirka, kuma su ne masu aikata abinda suke aikatawa a nan duniya. Idan sun aikata kuma na ayyukan alkhairi, sai zukatansu kuma ya zama suna tsorate ko an karɓa ko ba a karɓa ba. Daga cikin siffofin muminai shi ne yana yin aiki na gari, sannan kuma yana tsorace kada fa Allah bai karɓi wannan aikin ba. Kullum damuwarsa kar ayyukansa ya zama su zama ba sa karɓuwa, sai ta addu'a Allah ta'ala ya karɓa masa ayyukansa. To saboda ya san cewa zai koma izuwa ga Ubangiji ne subhanahu wa ta'ala. To wayannan wanda suka siffantu da wayannan siffofin Ubangiji ta'ala ya ce ulaika yusari'una fil khairat, wayannan sune wanda suke rige-rige wajen ayyukan alkhairi, wahum laha sabiqun, kuma suna rige-rige a wajen wannan aiki, suna gaggawa wajen ayyukan alkhairi, kuma suna rige-rige wajen ayyukan alkhairi. wato shi aikin alkhairi ba za ka so wani ya tsere maka ba, sai dai ku dinga rige-rige. Ayyukan duniya za ka iya barwa wani ya je ya amfana da shi, wannan abu ne mai kyau, abin da za a yi ba maka. Amma aikin alkhairi in an ce wannan aikin lada ne, to kai gaggawa ka riga ɗan uwanka yin wannan aiki. Shi yasa malamai suka kafa ƙa'ida, al-itharu fil qurabi makruhun wa fi ghayriha mahbubun, wato pipi ka pipi ta kanka, ka pipi ta wani a kanka dangane da abin da ya shafi ibada, wannan makaruhi ne, ba a son sa. Kamar safun gaba sai ka jawo wani maimakon kai ka shiga, sai ka koma baya, ko kuma wani abu za a yi na aikin alkhairi kana da daman kai, sai ka ce wani ka je kai don ka samu ladan, a'a kai rige-rige ka je ka wato rigashin ayyukan alkhairi. Wannan ita ce siffa wato ta muminai, fastabiqul khairat, ku yi gaggawa wajen ayyukan alkhairi. Saboda haka waɗanda ba sa yi wa Allah ta'ala shirka su ne waɗanda wajen ayyukan alkhairi suke gaggawa wajen ayyukan alkhairi, su ne waɗanda suka tafi imaninsu da tauhidinsu. Sannan malam ya ce an Husayn ibn Abdulrahman qala كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحبيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو هما. قال أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهد، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفئ لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهب فدخل منزله فخاب الناس في أولئك، فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال وهم الذين لا يسترقون ولا يقتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام أكاشة بن مهت فقال عدوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال عدوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها أكاشة. عن حسين بن عبد الرحمن، حديث حسين بن عبد الرحمن قال يتي كنت عند سعيد بن جبير، ناكسا توجه سعيد بن جبير، فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، وانين دقى تكينكو يقى تورار ديفا إجياء دجدري انقض يعني سقط، ويقى تورار ديفا دقى سم إجياء دجدري باتوراري سنة فاضوا بسيسي حسكيسي صفاتي تواقى وانا أبو جي دجدري كمان دي سنة هيراني أتاكاني سجيوني تورار من حسكي أفاضوا وانين يقى وانا تورار البارحة جي دجدري. أما باعتوا البارحة في بايان زوالي، wato sai ne lokacin azhar kinna ne zaka ce albariha, wato jiya na ra'aytul barihata, na gani jiya. To bayan azhar ne zaka faɗi albariha ya bada ma'anan jiya da daddare. Amma in kafin rana ta yi zawali ne al-laila zaka ce ra'aytul lailata kaza wa kaza, jiya da daddare na ga abu kaza da kaza. To wannan kafin rana ta yi zawali kenan. Bayan ta yi zawali kuma in ka ce ra'aytul lailata jiya da daddare na ga kaza da kaza, to ka kuskure a larabci, sai dai ka ce ra'aytul barihata, jiya da daddare na ga kaza. Shi yasa Laraba suke cewa ma ashbahal lailata bil barihati, mamakin kamannin al-laila da al-bariha, duk dare jiya ne. Amma wannan da hanzi ake faɗa, wannan kuma da yamma ake faɗa. Sai ce to waye ga tauraron da ya faɗi jiya da daddare? Fa qultu, yace sai nace ana ni ne, inji Husayn ibn Abdulrahman yace ni na ga wannan tauraron lokacin da ya faɗi daddare, ya faɗi tsakiyan dare ne, can cikin dare. Yace summa qultu, sannan sai nace amma inni lam akun fi salatin, ni fa amma ba wai ina sallar dare bane na gani. Eh kar ma kai tsammanin ko qiyamul layl nake na kwana ban yi bacci ba, ba haka bane. Walakin ni ludiftu, sai dai ni kam kunama ne ta cije ni ta hana ni bacci, ko ta sare ni ake cewa ni ta harbe ni. Yawwa, Hausa mai kyau kenan. Kunama ce ta harbe ni jiya da daddare, maciji shi yake tsara, cinyaka kuma take cizo. to lujibtu anan kunama yake miki kuma duk za a iya fada wa ina abuwa matijin ma zai za a iya cewa lujibtu haka nan cin yaka lujibtu to amma anan kunama yake miki yace ni jiya kunama ce ta harbe ni shi yasa na kwana ban yi bacci ba wato nan guduriya ne ana cewa wa ga tauraron da ya fadi jiya in kace ni ne a zamanin abun nan magabata sai a dauka kana kiyamul laili ne a lokacin kana kwana sallah ne sai ce a lo amma fa ba ina sallah bane kunama ce ta harbe ni shi yasa na har na kai wannan lokacin ban yi bacci ba tun guduriya kaga riya gudun sa ake yi kar ka dinga zuwa kana ta bada labarai yanda za a fahimci cewa kai mai ibada ne ko wani abu in kai haka to ba ka dauki halin iri na magabata ba qala sai ce fa ma sana'ata to da kunaman ta harbe ka me kai me ka aikata wani mataki ka dauka ulfi yace nace irtaqaitu nayi ruqiya ne wato nayi tofi shine ma'anan irtaqaitu na karanta wani abu sai na tofa a wannan wuri domin ya warke ma shine ma'anan ruqiya ibashi yana cewa ruqiya mai ruqiya ma'anan sa hawhawa ruqiya sunan abu jam'in sa kuma ar-ruqa wato shine ainihin tofi shi yake bawo shi yake cewa tawaida wato ka karanta wani abu ka tofa a jikin mutum ko a ruwa to ka karanta alqur'ani ko su addu'o'i da suka zo a sunna ka tofa shikenan sai yace irsa kai tai tofi ne to kafin mu ci gaba haka yazo a wa lafazin muslim a wata riwaya cewa irsa kai tu nayi tofi wato shi da kansa yayi tofin kenan to amma da zamu tafi kuma a can gaba zai nuna mana wannan ba shi ita ce matsala a cikin hadisin ba istarqaitu ne matsala na nemi amini tofi wato wani ya karanta mani wani abu na tofa masa shi yasa sauran riwayoyi da suka zo a Bukhari da Muslim maimakon irtaqaitu sun ce istarqaitu ne wato na nemi amini tofi ne na nemi amini tofi shi yasa Shehu Isami Taimiya yake kada wannan kuskure ne riwayan irtaqaitu shi mai ruwaya ne yi wahami ya ce irtaqaitu na yi tofi kamar ya yi da kansa kenan amma sauran ruwayan duk cewa suka yi istarqaitu na nemi wani ya min tofin to neman ne ba a so sosai amma kai tofin shi wannan ba matsala ba ne to da haka kenan mai ruwaya ne yi wahami ma'ana ya manta ya ce irtaqaitu ku ji daga cikin masu ruwayan hadisi amma tunda duk sauran hadisan istarqaitu suka ce to sai a tsaya a matsayin istarqaitu ne ma'anan wato abin da ya zo a wannan hadisi din to da haka na nemi amin tofi ne wani mai yin tofi mai yin tawaida sai zo ya karanta wani abu ya tofa min shikenan sai yace masa qala sai yace fama hamalaka ala zalik me dauke ka kai haka wato yana sai ka masa hujja duk abin da zaka yi addini sai ka yi zama kana da dalili me yasa zaka yi haka me dauke ka har zaka nemi wani ya maka tofi shikenan yace qultu sai nace masa hadithun haddathnahu ash-sha'bi wani hadisi ne da Sha'bi ya bamu labarin sa qala yace wa ma haddathakum to me ba ku labari qultu nace haddathana an buraida ibn habib ya ruwaito mana hadisi daga hudayr daga buraida dan habib annahu qala yace la ruqyata illa min aynin aw kuma ba a yin ruqya sai daga illa min aynin sai daga kambin ido aw kuma ko kuma dafi na kunama ko maciji ko ni abu wanda yake cizon mutum ko saransa ko harbin sai sa masa dafi shine ma'anan kuma wato ainihin guba irin ta kunama ko makamanciyar kunama sai ce to abin da yasa na sa na yi ruqya ko aka sa na sa aka min ruqya saboda dama an ce ai ba a yin ruqya sai in kambin baka ne kama mutum ko kuma in kunama ko maciji ko wani abu mai dafi ya sare shi ko ya harbe shi to nan sai sa ai wani a karanta wani abu sai a tofa masa wannan hadisin abin da yake nufi ba yana nufin cewa kwata-kwata ba a ruqya bane ba yana nufin haka bane ma'anar hadisin kamar da kharabi ya fassara shi a cikin ma'alimus sunan yake yana nufin la ruqyata ashfa wa aula min ruqyati al-ayn wal huma babu wani ruqya wanda yafi amfani yafi warkarwa kamar ruqyan da za a yi na kambin ido ko kuma wanda za a yi na wato na ainihin harbin kunama ko kuma tsaran maciji shi yafi amfani ba yana nufin iya ciwon da za a yi wa mai wannan ruqyan ba yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ruqya kuma an masa shi ma saboda haka abin nan zazzabi ana masa ciwon kai aljani da sauransu ko ne irin ciwo ana iya karanta wani abu a tofa wa mutum ko a ruwa ya sha ko a tofa masa a jikinsa gurgudun irin ciwonsa da gurgudun inda yanda wato ruqiyan ta kama to da haka kenan la ruqya aula wa ashfa illa min ainin aw humatin wato babu wani tawaida ko kuma ruqya wanda za ka karanta wani abu a tofa wanda yafi amfani yafi warkarwa sai na kambin baka ko kuma wato na wani abu mai guba da ya sare mutum ko kuma ya harbe shi amma sauran ma ana yi sai dai wannan yafi amfani wai ma'ana yanzu idan kunama ta harbi mutum aka masa tofi sai kaga take kunaman ta fadi to kaga ruqyan yafi mai gaggawan amfani irin wannan haka nan idan mutum kambin baka ne ya kama shi ko kambin ido shi ma ana masa tofi shikenan sai kaga take ainihin abun ya warke to kenan ba wanda yafi warkarwa da wuri irin wannan amma sauran cututtuka ma ana yin ruqya din abinda yake nufi da kambin ido ko kambin baka wato shine mutum yana da shi wannan ciwon bai sani ba a dabi'arsa sai ya kalli mutum saboda kallonsa da yayi kawai sai wani matsala sai ya samu sai faru da shi wannan mutum mutum ne ka kalle shi ya burge ka ko kuma ka kalle shi wato ya abun nan ya baka haushi sai ka hasada ya shiga a ranka to in kana da kallon ido din kana kallonsa sai faɗi ya kama birgima kai kuma baka san ma kana da wannan abun ba sannan akwai kuma kambin baka kuma abun ne ya burke ka sai ka ce kai wannan abu yana da kyau abu kazan nan kaza ne kawai sai in mutum ne kawai sai ya faɗi ko kuma ya baka haushi sai kai magana a kansa wata mummunar magana nan ma sai wani abu ya faru da shi to shi yasa manzala ta sanya ce idan abu ya kayatar da kai to ka ce masha Allah in ka ce masha Allah kai maganin abu kana faɗan haka to ko kai bi abun ne ko ka kushe shi wani abu bai zai faru da shi shine manzala ta ce cewa al'ainu haqqun kambin ido gaskiya ne ko kuma kambin baka gaskiya ne to wannan shine ake nufi da wannan hadisi amma ba maita ake nufi ba wasu suna fassara shi da maita kadan ba maita bane in kuma an ce maita ne to maita ɗayan biyu ne a al'adamu maita in ma ya zama kambin ido ne ko kambin baka kambin ido ko kambin baka ka kalli abu ya samu matsala ko kai magana a kansa ya samu matsala to in haka ne maita to maita ba ta da laifi mai bai da laifi ko misqala zarrati bai da matsala saboda me saboda ba shi ya sa wa kansa wannan dabi'an ba daga cikin sahabbai akwai masu irin wannan abu ka kalli mutum ka zura masa ido sai faɗi kawai ya kama karkarwa maganin sa manzala ta sama yace mutumin yayi alwala shi wanda ya kallan sai a watsa wa shi wannan mutumin wannan ruwan shikenan sai warke da izinin Allah shi mai mara lafiyan kenan ko kuma mutumin ne in yayi alwala sai a dauki ruwan abu a mara lafiyan sai ya sha in ya sha kuma sai warke da izinin Allah wato idan ciwon a cikin cikinsa ne sai a bashi ya sha in kuma a jikinsa ne sai a watsa masa wannan ya faru a zamanin sahabbai ko yayi wanka wannan ruwan da ya wankan ya taru da shi shikenan sai a yi magani da shi wato wani gumi na jikinsa ya hadu da wani ruwa shi ruwan kuma sai ya amfani sai ya yi magani ko a sha ko kuma a watsa to kaga a zamanin sahabbai akwai masu irin wannan amma ba a ce musu mayu ba to da haka in mai irin wannan ne ka ce masa mayu ai ka cuce shi menene laifinsa da za ka yi ta dukansa kaga wannan kuskure ne a samu tsohuwa a dinga dukanta a wargaza mata ɗakinta da sauransu ko a samu mutum a yi ta jifa zate wai maye ne a lankaya masa wannan kuskure ne zalunci ne babu wannan a shari'a wato shari'a bata ce mai irin wannan abu in dai ba matsafi ba ne a ce wai yana da laifin da za a ci masa mutunci ba sai dai a ce ya zo in har ya tabbata hakan ne ya zo ya yi alwala wannan ruwan yana taruwa a wani kofi ko wani daro sai a ɗauka a watsa wannan mutumin a jikinsa ko a ba shi ya sha sai ya tashi da izinin Allah saboda shi ma ba laifinsa ba ne daga nan sai a ce to idan ka kalli abu ko za ka yi magana a kansa ya burge ka ko ka ji haushinsa ka ce masha Allah kafin ka yi magana domin kada wannan abun ya sake faruwa ko kuma ya zama maita tsafi ne in ko tsafi ne to me yin maitan za a san shi da tsafi to kaga wannan kuma laifi ne sai mutum ya tsafa wani abu ya tsafa ya yi tsafi wa wani sai ya halakar da shi ko ya sa masa wani ciwo to tsafi kuma hukuncin mai tsafi shine a kashe shi tsafi kuma shirka ne za mu zo babinsa guda a cikin wannan littafin baya halatta mutum ya yi tsafi idan ya yi tsafi ya yi shirka sannan kuma hukuncin wanda aka kama cewa ya yi tsafi shine a ɗauke wuyansa kawai gaba ɗaya saboda haka hajjus sahiri zarbuhu bisaif wato ainihin hajjin mai tsafi shine a bugi wuyansa da takobi a ɗauke wuyansa to kaga wannan haramun ne. To idan mutum mara lafiya yana cin magagi rashin lafiya sai ya kira sunan wani, to wannan ba nuna cewa wannan mutumin mai ne, ba ya nuna kuma kuskure ne a je a same shi a kama dukansa. Domin ɗayan biyu ko ya zama mai kambin baka ne, in mai kambin baka ne mun ce ba da laifi a cikin sabai akai masu shi, maganinsa shi ne ruqya, a yi tofi a karanta ayoyin alkur'ani ko wasu addu'o'i da suka tabbata sunna a yi tofi, ko kuma shi mutumin ya yi alwala a ɗauki ruwan da ya wanke jikinsa da shi sai a watsa wannan mutum ko a ba shi sha, ko kuma ya zama wani aljani ne ya bayyana a wurin mara lafiya ɗin, ya bayyana a jikinsa sai ya yi ƙarya ya ce wane ne ya sa maka wannan ciwo, don aljani yana ƙarya, shedanin aljani. So da aka sai dinga lissafa jama'a wane da wane, yana ta kiran sunayen wane, shikenan sai a ɗauka cewa ne gaba ɗayansu mayu ne, suna neman su cinye shi ne, inda duka mayu ne da sun gama da shi. To kaga wannan aljani ne ya bayyana a jikinsa yake cutar da shi, amma yake son yi wa wani sharri, sai ce wannan mutumin ai, sai a ce wannan mutumin mayu ne, shi ya yi ta kiran sunan wannan mutumin ne ko wannan matan, sai a ɗauke shi kuma mayu ne, wannan kuma kuskure ne a shari'a. Saboda aljani maƙaryaci ne, yakan bayyana a jikin mutum ya yi ƙarya, yakan ce ya fita a jikin mutum kuma bai fita ba, saboda haka ba wanda ya kai aljani ƙarya ko shaidani ƙarya. To mara lafiya in yai magana kar a biyewa maganarsa, kuskure ne a dinga biyewa abin da yake faɗa, saboda magagi na zazzaɓi ba a cikin hayyacinsa, ko kuma wani aljani ya bayyana ya faɗi masa magana, shikenan sai a ɗauki wannan magana sai a tsorar da ita. Amma in ya tabbata mutum ya yi tsafi ne cutar da wani, ko ya faɗa da bakinsa, ko an ga lokacin da yake yi, wannan kan ko shakka babu mai laifi ne, kuma ya kamata a kama shi a masa hukunci. Kenan dai ana amfani da abun da ya bayyana ya zama zahiri, ba abun da mara lafiya ya faɗa cikin magagin rashin lafiyansa ba, ba a amfani da wannan. Kuma ba a amfani da zato ko hasashe a ce ai wane maye ne kila shi ya kama shi ko menene, wannan kuskure ne, shari'a ba ta yadda wato ainihin da wannan ba. Za mu zo ba tama'in akwai ƙarin bayani akan irin waɗannan abubuwa ɗin. Sannan sai ya ce kala, shikenan sai shi Abdulrahman Sa'id bin Jubair sai yake gaya Hussein bin Abdulrahman, ya ce ahsana man intaha ila ma sami'a, wanda ya tike zuwa ga abun da ya ji na ilimi ya yi aiki da shi ya kyautata. Wato kai iya iliminka kenan, cewa idan mutum abun nan kunama ta harbe shi ya kirawo mai ruqya ya zo masa ruqya, wato ya masa karanta masa wani abu ya tofa masa, kai iya ilimin da ka sani kuma ka yi aiki da abun da ka sani ka kyauta. Ito dama mutum in ya ji ilimi sai aiki da shi, in ya samu wani ƙarin ilimin kuma sai ya ƙara a kan ilimin nasa. Amma matsala shi ne ka yi aiki da jahilci, ko kuma ka samu ilimin ba ka yi aiki da ilimin ba, amma wanda ya ji ilimi ko ɗan kaɗan ne ya yi aiki da shi ai ya kyauta. To a nan bai masa inkarin abun da ya sani ba, kuma zai kawo masa wani sabon abu kuma daban wanda ya fi wannan, amma shi ma wannan ɗin ba kuskure ba ne. Wato yana so ya nuna masa kash, da ba ka nemo wanda zai maka tofin nan ba, da ba ka nemo shi ba. To sai yake masa abun nan ina wurin walakin sai dai haddathana ibn Abbas, Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma ya ba mu labari anin nabi sallallahu alaihi wasallam, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, yace uridat alayya al-umam, an nuna mini al-umatai gabaɗinsu, an nuna mini jama'a gabaɗinsu. Aina aka nuna masa, wasu malai suka ce a dalilin da aka yi Isra'ila shi, me ma'ana nuna masa? An sa masa kamar a majiki ya gansu gabaɗaya, an nuna masa hoton yadda jama'a za su kasance ranar alƙiyama, za su dinga bulbulowa kowane annabi da jama'arsa, shi ne ma'anar uridat alayya al'umam. Wato kamar a sa masa a majigi, kamar irin projection nan, abu yana wani wuri kuma kai kana ganinsa a gabanka. Ya ce an nuna mini al'umatai gabaɗayansu, farkon duniya da ƙarshenta. Ya ce fara'aitun nabiya, sai na ga wani annabin wa ma'ahu rahadu, yana zuwa tare da shi akwai 'yan jama'a 'yan kaɗan wanda ba su wuce daga 3 zuwa 10 ba, shi ne ar-rahadu al-jama'atu ma duna al-ashara, jama'a da ba su kai 10 ba, daga 3 zuwa 9 suna ake cewa ar-rahadu. Ya ce na ga wani wasu annaba, wani annabin 'yan jama'arsa ba su wuce mutum 9 ba, iya wanda suka amsan kenan, duk da a wanda ya yi ta kira zuwa ga addinin Allah shekara da shekaru bai wuce mutum 9 ne kawai suka amsa da'awarsa ba. Yace wa nabiyu ma'ahu rajul wa rajulani, wani annabin kuma tare da shi mutum ɗaya ne kawai, wani kuma rajulani mutane ne guda biyu kawai, kuma su ne iya duk rayuwarsa da yana da'awa zuwa ga addinin Allah, iya wanda suka amsa kenan, wani mutum ɗaya wani mutum biyu. Saboda shari'a a hannun Allah subhanahu wa ta'ala, kai isa wane naka, mutane sun karba ba su karba ba wannan ba naka bane. To kaga wannan shi zai kwantar wa duk wani mai da'awa zuwa ga addini hankali. In kana ta kira jama'a ba su amsa ba, to ai kai baka kai annabi ba. To annabin Allah ma akwai wanda mutum ɗaya ne ya amsa masa ko mutum biyu. Kuma hakan ma yana da daraja. Don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tura munan sayyidina Ali zuwa ga Yaman me yace masa? Yace la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umri na'am. Allah ya shiryar da mutum ɗaya da sawabinka yafi a baka jajayen raƙuma. Jajayen raƙuma a lokacin su ne dukiyar da tafi kowace tsada da kuma alfahari. Kamar a ce yanzu yafi a baka garkin jiragen sama. Mutum ɗaya ya shiryu da sababinka da sababin da awanka ya zama mutumin kirki, to yafi akan a baka jiragen sama a nan duniya garkin su guda. To kaga wannan ba ƙaramin falala ba ne. To in kana da'awa ko mutum ɗaya ne ya amsa kai ka ci riba. To wani annabi mutum ɗaya wani mutum biyu yace wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Wani annabin kuma zai zo babu wani wanda yake tare da shi ko mutum ɗaya. Ya yi kira amma kuma ina ba wanda ya amsa. Kuma shikenan ya gama aikinsa ko? Allah ta'ala ba zai kama shi akan wani bai amsa ba saboda shari'a a hannun Allah take. Amma zai kama shi da bai isar da da'awan ba. To ya isar da da'awa shikenan. Wa ma ala rasul illa al bala. Kawai abin nan isarwan shi ne, in bai isar ba ya yi laifi, in ya isar ya sauke wajibinsa kuma zai samu darajarsa ta annabta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To kaga idan ka isar da awan ma ba wanda ya amsa, ai baka faɗi ba. Wannan ba matsala ba ne domin baka fi annabin Allah ba. To annabin Allah ma ya yi da awan ba wanda ya amsa masa, zai tashi ranar alƙiyama shi kaɗai yana tafiya ba mai binsa. Haka zai tashi. Sannan sai ya ce izuru fi ali sawadun azimun, sai aka ɗauka komin wasu jama'a masu girma, shi ne sawadun azimun, baƙi mai girma, irin jama'a daga nesa in suna tahowa baƙi kawai za ka hango, baƙi na tahowa. Ya ce to sai aka nuna min wasu jama'a kuma masu yawa suna zuwa. Faƙila li fa zanantu annahum ummati, sai na yi zaton al'ummata ne saboda ya san cewa babu wanda yake da jama'a cikin annabawa irin al'ummata. Manzo Allah sallama ba wanda ya fi shi yawan jama'a, saboda duk yawanci annabawa ana aiko su zuwa ga wata ƙabila ne ko gari. Ko a ce an aiko ka zuwa ga Yahudawa kawai annabi Musa, zuwa ga Nasara kawai annabi Isa, ko zuwa ga gari kaza kamar annabi Lut a ƙarƙarin Sodom, haka annabawan galibi zuwa ga jama'a su ko wani gari kawai. Kamar manzo Allah ta sama kuma yace fa bu'istu ila nasi ammatan, an aiko ni zuwa ga mutane gaba ɗaya, kai ba ma mutane ba har da aljani, mutane da aljani duk jama'a sane kuma duk sun amsa da'awa. A cikin mutane akwai wanda suka amsa, aljani akwai wanda suka amsa. To kaga jama'a sa za su fi kowace jama'a yawa. Yace shikenan sai ya tsammanin cewa al'ummar sa ne. Faqila li, sai aka ce mini haza Musa wa qaumuhu, wannan annabi Musa ne da mutanensa. Sai annabi Musa yana da yawan mabiya, yana da jama'a dewa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya fi shi yawan jama'a. Ko da aka tafi wannan annabi Musa kenan da shi da jama'a sa. Yace fa nazartu, sai na sake dubawa fa iza sawadun azimun, sai ga wasu jama'a masu yawa wato suna zuwa, shine sawadun azimun, bakin yafi wancan. Duk inda ya duba ko ina gefe da gefe jama'a ne suna zuwa. Faqila li, sai aka ce mini hadhihi ummatuka, to wayannan su ne al'ummanka. Kaga ne yana cewa jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi kowace al'umma yawa. Sai sake tazawwajul wadudal waluda wa inni mukathirun bikum al'umama yawmal qiyama, ko auri mata wanda suke nuna muku soyayya suke haifuwa, don zan yi alfahari da yawan Qur'ana al-Qiyama. Duk musulmin da ya haifu ya haifi musulmi, haka abin yake tafiya. To al'umma mazala ta sama tana dewa, ya kace to ai wayannan al'umman kan. To kaga wannan abun alfahari ne. To abun da yafi farin cikin kuma, da aka ce wa ma'ahum 70,000, a cikin al'umman kadin akwai mutum 70,000 ya dakhuluna al-jannata min ghairi hisabin wala azabi, da su shiga aljanna babu hisabi kuma babu azaba. Mutum 70,000 a cikin al'ummanka da su shiga aljanna ba tare da an bincika musu ayyukansu ba, kuma ba tare da an azabtar da su a wuta ba kafin su shiga aljanna kai tsaye. Daga kaga wannan ba karamin daraja bane. To ka duba masu shiga aljannan kawai mutum 70,000 wanda za su shiga aljanna ba hisabi, wasu kuma sai bayan hisabi, wasu sai sun shiga wuta kuma su sake dawowa aljanna. To 70,000 dinnan annabawa nawa za a ribawa jama'an kafin jama'a su ta kai haka? Kaga suna da yawa. Wannan yake nuna maka yawan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma darajar da suke da shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Mutum 70,000. to sai yazo a wata riwayan kuma wanda Imam Ahmad ya ruwaito da Baihaqi kuma riwaya ingantacciya yake fastazattu rabbi fazadani ma'a kulli alfin 70 alfan yace sai na nemi Allah ta'ala ya kara mini ya zama sun fi 70,000 masu shiga aljanna ba hisabi ba azaba sai Allah ta'ala ya kara min tare da kowane 70,000 to kaga abin nan yana da yawa saboda haka 70,000 su za su shiga aljanna ba tare da ainihin hisabi ba saboda haka kuma manzala ta sama suna da yawa masu samun daraja kololuwa ma suna da yawa saboda yawan al'umman da kuma kasancewansu cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa mutum ya gode wa Allah ta'ala da ya yi shi musulmi na farko na biyu kuma ya gode wa Allah ta'ala da ya yi shi cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa'inda za su shiga aljanna kamar al'umman manzala ta sama ba su suka fi kowa yawa a aljanna haka ubangiji subhanahu wataala yayi wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan baiwan shi yasa mutum sai alfahari cewa shi yana cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda qabi yake cewa abun nan wani ma zadani sharafan wa fakhran wa kittu bi aqmusi ata usuriya dukhuli tata qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmada li nabiyyan yana daga cikin abun da ya kara mini daraja da daukaka har na kusa na tabo tauraro wanda ake cewa kaza da ƴaƴanta saboda daukaka da tafin na kusa in taka in hausa mai in taka tauraro da matsankurin takalmi na shine tafin kafata saboda daukaka kasancewa na musulmi da kuma kasancewa na daga cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sune da su samu wannan gata shikenan yace summa nahaba sai manzo Allah ya tsama ya zabura sai ya shiga gidansa da ya fadi wannan falalan a cikin al'umman sa akwai mutum 70,000 da za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba sai bar sahabbai fadakhala manzilahu ya shiga gidansa fa khada an-nasu mutane sai suka kutsa fi ulaika cikin wayannan jama'a wai su waye mutum 70,000 din to sahabbai sai suka kama tattaunawa don manzo Allah ya tsama da ya tashi bai nemi ya musu bayani bai musu bayanin su ba kawai yake akwai mutum 70,000 sai ya tashi tafi shikenan suka kama tattaunawa tsakanin su fa qala ba'dhum wanin su yace fa la'allahum alladhi sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa taqila sune wa'inda suka aboci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yace qila sune sahabbansa yawa sahabbansa din 70,000 za su shiga aljanna babu azaba babu hisabi wani yace wa taqila sune shikenan wa qala ba'dhum wani kuma yace fa la'allahum alladhina wulidu fil islam falam yushriku billahi shay'an wataƙila su ne wa'inda aka haife su a cikin musulunci ba su yi wa Allah shirka da komai ba kaga sahabbai da yawa ko yanda sun yi shirka kafin su musulunta sanda suka yi ta bautan gumaka sannan suka tuba suka dawo musulunci akwai kuma wa'inda an haife su a cikin musulunci ne irin su Abdullahi ibn Abbas mai wannan hadisi sai suka ce wataƙila su ne irin wa'inda aka haifa a cikin musulunci Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Umar irin su Abdullahi ibn Abunna ibn Amr ibn As Abdullahi ibn Zubair irin su Aisha suka ce wataƙila irin su ne wa'inda aka haifa a cikin musulunci ba su taɓa yi wa Allah shirka ba ƙila su ne wanda za su samu wannan darajar su shiga aljanna ba tare da hisabi ba duka dai wannan hasashe suke yi wa zakaru ashiya'a suka ambaci abubuwa da yawa kowa da abin da zai faɗa ko irin su Abubakar da Umar ne muku santan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko irin su wane ko irin aka dinga faɗa shikenan ana cikin haka fa kharaja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ta sama sai ya fito ya zo wurin su shikenan fa akhbaruhu sai suka bashi labarin abubuwan da ainihin suke faɗa suka bashi labarin abubuwan da suka tattauna a kai shikenan fa qala tayyi yanzu zai riba musu rigiman ko wato je sa sabai ba wanda yafi su da jin dadi idan kuka samu sabani akwai alƙali sai ku zo je manzo Allah ta sama sai ya riba muku rigima kawai in ya faɗa kuma ta zauna kaga manzo Allah ya faɗi magana sai ai ta sabani me ake nufi da ita sai manzo Allah ta sama yana rayi shikenan sai zai riba muku rigima ai wani ya ce kaza wannan ya ce kaza ai to kai kai daidai kai kuma akan kuskure kai ai dukan ku kun yi daidai a dukan ku ba daidai bane ga abun da yake daidai din shikenan a riba muku rigima amma mu yanzu ne mun yi rigici ba mu da mai riba mana wannan rigima an ce a koma wa in fa in tanazatun fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuka yi jayayya akan abu ku koma qur'ani da hadisi ba shi zai riba rigiman ba to kawai sai a je a kutsa cikin qur'ani da hadisin kuma a sake ta da wata rigima wannan yace ga abun da ayan take nufi wannan yace ga abun da take nufi hadisin ma wannan yace ga ma'anar sa wannan kuma yace a ga ma'anar sa yanzu ina zamu je a riba mana rikici sai mu koma yaya magabata suka fahimci alqur'ani ya suka fahimci hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man yushaqiqir rasula من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء المصير. هذا كرك بتفرق واتو تفرقي دبان بانا مؤمنين وانا عرف المؤمنين فرقوصوني صحابا مزان الله صلى الله عليه وسلم. To shikenan idan ka fasa ka kasa fahimtan alqur'ani da hadisi ba mu daidaita da kai ba sai mu koma kuma fahimtan magabata al-ilmu min al-kitabi wa sunna bi fahmi salafil umma su ya magabata suka fahimta in duk mun yadda addinin magabatan nan shine daidai don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riba musu rigima daban-daban sun rayu da shi ko sun rayu da waɗanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai mu koma su ya suka yi addinin su ya suka fahimta. To wanda ba neman rikici sai ya sallama duk yanda Abu Bakar da Umar suka fassara ko kuma magabata suka fassara ayan ko hadisin sai a tafi akan haka. Amma mai neman rikici zai ce ba ruwansa da wani maganar magabata, ba ruwansa da maganar sahabbai ko tabi'ai ko tabi'i. To kaga wannan har abadan abada ba za a daidaita da shi ba, kila sai dai manzo Allah ya sama da zai dawo a rayi a duniya ya riba wannan rigiman in ya sallama masa nan ma. Wani kuma yana jayayya ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka shi yasa muke cikin rikici, sai da mu ce ta addu'a Allah nuna masa hanyar gaskiya kawai. Ai zama yana bin alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma fahimtar magabata, wanda kawai shine zai fidda kai daga rikici. Ba yanda za a yi addinin su kuskure suka yi mu kuma namu zai zama daidai, dole sai mun bi abin da suka fahimta. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala, sai ce wa humul ladina la yasarqun, sune waɗanda wato ba sa neman a yi musu ruqya, ba sa neman a yi musu ruqya, wato ba sa neman a musu tofi. A riwaya Muslim wa humul ladina la yartaqun ko la yarqun, a riwaya Muslim la yarqun, wato sune waɗanda ba sa yin tawaida, wato ba sa yi wa wani ruqya. To wannan riwaya ita ma kuskure ne. Shekul Islami Taimiya ce sam yace hadhihi ziyada wahamun min ar-rawi, wahami ne daga wajen mai riwaya din. Ba la yarqun, ai ruqya ka abu ne mai kyau kai wa wani, maganar da ake ba sa neman a musu, ba sa neman a musu. To da haka ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa wani, kuma ya tabbata an masa, malaika Jibril ya masa, kamar da ya tabbata hadisin Bukhari da Muslim. Sannan kuma an tambaye shi dangane da yi wa wani ruqya, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce manistaqa'a minkum an yanfa'a akahu falyanfa'hu, duk wanda yake da ikon ya amfani dan uwansa ya amfane shi. Wato wanda zai iya karanta wani dan uwansa wata aya ko wasu hadisai da suka tabbata addu'o'i daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya, to su yi amfani dan uwansa, ma'ana su yi masa domin ya samu sauki. To kaga ba a hana mai mutum ya yi wani dan uwansa ruqya ba, wato ya tofa masa wani abu domin ya samu sauki ba, ba a hana wannan. To da haka yastarquna ake nufi, wato su ne waɗanda ba sa neman a yi musu me, a yi musu ruqya. Kuma manzo Allah ta sama ce la basa bir ruqa ma lan takum shirka, babu laifi da ainihin ruqya, wato shine ka karanta wani abu ka tofa wani, matikan ba shirka bane wannan abu. Wato ba wai zaka dauko wani surkulle ne ka zo ka tofa masa ba, a'a, shi abinda ake ruqya da shi imma ya zama qur'ani ko su addu'o'i da suka inganta a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da su ake yi. Amma ba a karanta wani shirme, wani surkulle a tofa, wannan shine shirka din wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana. Za mu zo ƙarin bayani akan ruqya a can gaba a babin sa. To sai yace su ne waɗanda me ba sa neman a yi musu ruqya, wato bambanci tsakanin nema da kuma a yi. Shi mai yin ruqya yana amfanar da jama'a ne, shi kuma wanda yake nema a yi, wato kamar zuciyarsa za ta karkata wajen mai neman ya masa din, wannan zai dan masa illa a wajen tawakkalinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala, musamman in ya raja'a yake ganin wannan mutumin shine zai taimake shi ya fitar masa da abin da yake matsala a cikinsa, damuwarsa na ciwonsa ko na aljani ne abu. To wannan din zai iya taba tawakkalinsa ga Allah ko da bai tafi da shi gaba ɗaya ba. To shine sai zama daga cikin siffofin wanda za su shiga aljanna babu hisabi, mutum 70 din nan sune wanda ba sa neman wani ya zo ya musu tawaida, wato ainihin ya musu ruqya domin wani ciwo nasu, saboda ransu ko zuciyarsu gaba ɗaya tana ta'allaƙe da Allah subhanahu wataala. Akwai cikakken tawakkali wanda kawai ba sa buƙatan wani ya zo ya musu, amma in wani ya zo zai musu kuma ba zai hana su ba. Mu riƙe wannan matsalar, za mu dawo akan ta. Su ne waɗanda ba sa neman a musu tofi, sannan wala yaktawun, kuma ba sa neman a musu lalas. Wato menene lalas? Shine a sa wani ƙarfe a wuta a zo a sa a jikin mutum saboda magani, to ba ka neman a musu wannan. Wannan shi ma baya nuna haramcin a yi maka lalat ɗin, amma ya zo a hadisi ya akhiru dawa'i alkayyu, sai an rasa yadda za a yi, shine ƙarshen magani shine lalat. In ka bi wasu magungunan bai yi ba, to a ƙarshe za a iya maka lalat, a sa ƙarfe a wuce ya ja a tsotsana a kan gaɓɓanka ko a wani wuri a jikinka, kuma sai maka magani. Amma kar a fara yinsa saboda yana cutarwa, akwai illa, a zo a ƙona maka jikinka. Sai in wani maganin bai yi ba, shi ya zama ƙarshe, sai ka nemi wannan magani ɗin. To su waɗannan mutane wanda za su shiga aljanna babu hisabi, ba sa ma nema a musu lalat ɗin kwata-kwata. To waɗannan abubuwa guda biyu, la yastarqun wa la yaktawun, ba sa neman a musu lalat, ba sa neman kuma a musu ruqya. Wannan yana nuna cikakken tawakkalin waɗannan mutane, suna da cikakken tawakkali, wato shine abinda shi wannan hadisin yake nufi. Me yasa haka? Idan ciwo ya same su, sun sallama, sun miƙa wuya wa hukuncin Allah subhanahu wataala, sannan kuma ya talazzazuna bil bala, suna jin daɗi da bala'in da yanda bala'in yake samu su, wato ciwon da ya same su din ko musifan da ta same su, su daɗi suke ji. Wato wannan wani imani ne mutum yake kaiwa a zuciyarsa da tawakkali, har ya zama in masifa ta same shi sai ya dinga jin daɗi, sai ya dinga halarto lada da falalan da zai samu na wannan masifa ɗin ko wannan cutan, sai ya zama baya buƙatar ma ya nemo wani ya masa magani, sai dai idan wani ya masa magani ɗin yana jin daɗin wannan matsala ne. Wani daga cikin sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi falalan zazzaɓi, irin ladan da ake samu in zazzaɓi ya kama mutum. Mazala ta sama sai ce wa mazala ta sama, ya Rasulullah, ka roƙa min Allah ya sa mini zazzaɓi har na mutu da shi. Kuma aka masa addu'a, zazzaɓin ya kama shi, amma yanda bai zai hana shi ibadansa ba, kuma har ya mutu yana zazzaɓi. Duk lokacin da aka taɓa jikinsa za a ji ɗumi, jikinsa da ɗumi na zazzaɓi. To wannan kaga ya talazzaz bil bala, yana jin daɗi da me da wannan musifan da ta same shi. To wannan wani ƙololuwa ne mutum zai kai na tawakkali da imani har ya zama ya me da miƙa wuyawa ƙaddaran Allah subhanahu wa ta'ala da hukuncinsa, har ya zama shi ba zai buƙaci wani ya zo ya masa magani ba, tare da cewa kuma neman wani ya maka magani ba haramun bane, neman wani ya zo ya maka tawaida, wato ya maka tofi, ba haramun bane a shari'a. Ka kira shi ya zo ya maka tofi, ba haramun bane, shari'a ta yadda da wannan. Amma da za ka bari in shi ya fi, sai dai in shi da kansa ne ya zo ya maka, kamar mala'ika Jibril ya zo ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka nan maza ta suma ya yi wa sahabbansa ba tare da sun nema ba da yawa, wasu kuma nema suke a musu. To in an zo a maka ne baka nema ba, wannan bai da matsala. Amma ka zo ka neman, ana gudun kar ya taɓa maka tawakkalinka ga Allah subhanahu wataala, tare da cewa in kai haka kuma bai taɓa maka imaninka ba, kana nan mumini kuma kana nan mai tawakkalin, sai dai ana tsoron hakan ɗin, kar ka raja'a ka waiwaya izuwa ga wanda shi yake maka wannan tawaidan ko yake maka lalatsin, ka dinga ganin ƙila ba don ya yi ba da baraka samu waraka ba, wannan sai taɓa maka wani ɓangare na tawakkalinka. To waɗannan mutane su ba sa yin wannan abun kwata-kwata. Sannan wala ya taƙayyarun, ba sa yin canfi, shi ne taƙayyaru. Canfi kuma haramun ne ma, shi canfi haramun ne. Mun ce waɗannan abubuwan da ruqya da abun da ya shafi wato lalas, shi asalinsa halal ne, sai dai an fi son ka bar shi. To amma abin da ya shafi kuma wato shi canfi, shi kuma haramun ne tsantsansa. Ma'anan canfi asali suna yinsa da tsuntsu ne, shi yasa aka ce wala yataqayyarun, daga at-tayru ne. In an ce taqayyara, yayi canfi da tsuntsu. Canfi da tsuntsu shine idan mutum ya fito zai tafiya yanda suke yi, sai je ya samu tsuntsaye suna tare a wani wuri, sai ya tashe su haka su gudu. To idan sun yi gabas, tafiyan nan akwai sa'a, sai su kama hanyarsa. In sun yi yamma kuma, to tafiyan sai ce babu sa'a. Idan ba su yi gabas ba, ba su yi yamma ba, suka yi kudu ko arewa, to nan kuma yana buƙatar je ya samu wasu tsuntsayen kuma ya sake tada su su yi sama, domin ya gano sa'arsa ko rashin sa'arsa. To wannan haramun ne. Kaga wannan shi ne ake cewa at-taqayyur, shi ne canfi, baya halatta addinin musulunci. Domin wannan yana tafiyar da ne tawakkalin mutum gaba ɗaya. Sai shari'a ba ta yadda da wannan ba, amma ka ga ka nemi a maka magani, wannan baya tafiyarwa da mutum mai tawakkalinsa gaba ɗaya. Ka nemi a maka lalas, wannan baya tafiyarwa da mutum wato tawakkalinsa gaba ɗaya. To amma canfi kan yana tafiyarwa da mutum tawakkalinsa, saboda haka sai aka ce haramun ne. Kuma wannan ko na tsuntsun kai ko ba na tsuntsun ba. Misali wani ya zai baka wata takarda ya ce ka abin nan ka sa sa'a nan kuma emtin, ko nan kuma babu za'a shikenan sai ka dunkule takardan ka nanne sai suka watsa su sai ka je ka dauka in ka dauke inda aka rubuta sa'a to abun yana da sa'a abun da zaka yi din ko kasuwanci ne ko tafiya zaka yi shikenan sai ka je kai in kuma ka dauki babu sa'a to shikenan wannan kuma baraka ainihin yi wannan abun ba wai ya nuna maka babu sa'a in ka dauki wanda yake empty kuma to wannan yana bukatan ka sake idan ka gano sa'anka ko kuma rashin sa'anka wannan duk wahayin shedan ne kuma haramun ne a addinin musulunci ba wani mai baka sa'a ubangiji ta laifi ke bada sa'a duk abun da zaka yi sai kai tawakkali wa idza azamta fatawakkal ala Allah in kai niyyar yin abu kai dogaro ga Allah ta'ala kafin kai niyyar yi ka himmantu wajen yin sa kai shawara da ma abota wannan abun in kasuwanci ne kai shawara da yan kasuwa wani irin kasuwanci ya kamata kai in aiki ne da ma'aikata in abu ne na ilimi da masu ilimi kowa da irin in noma ne manoma in kiwo ne kiwo kai shawara bayan kai shawara kuma ka zo kai isra kai addu'a Allah ta'ala ya zaba maka mafi alkhairi to idan ka riga ka himmantu za kai kuma ba za ka yi waya zuwa ga komai ba wai za a zanta fatawaka Allah sai ka dogara ga Allah ka je ka wannan abu wannan kuma ko shawara ma ba yadda ka sake yi ba in ka riga ka himmantu kai tawakkali ga Allah don ka riga ka yi shawara kuma ka yi istikhara wannan shine abin da musulunci ya tanada amma a zo ana abin nan ka dogara da tsuntsaye ko da wasu malamai a ce su za su baka sa'a wai kafin kai abun sai ya je ya duba maka da sa'a ko babu sa'a to wannan wurin boka ka je yawa duk wanda yake zai duba maka harkan da za ka yi ko matan da za ka aura wai zai duba maka akwai sa'a a aurenta ko babu sa'a to wannan ka je wurin boka ne kuma ka zudda imaninka dan mazala ta tsaya ce man ata arrafan wa ta'alahu an shay'in lan tuqbalahu salatu 40 yawman duk wanda yaje wajen mai duba masa wani abu kwana 40 ba za ka karbi sallan sa ba wanda yaje wajen boka man ata kahinan fa saddaqahu fima qala faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda yaje wajen boka ya gaskanta shi akan wani abu da yake fada da ya gaya masa na gaibu ya kafirci qur'ani dan ba wanda ya san gaibu sai ubangiji ta'ala kamar yadda alqur'ani ya gaya mana to kaga wannan kana rudin kanka ne saboda haka masu canfi masu neman sa'a suna asaran imanin su da tawakkalin su ga Allah subhanahu wataala abun da ya shafi harkan canfi akwai babin sa na musamman a cikin wannan littafin zamu iso shi babu tsayara wato babin canfi zamu fadada bayanai fe da wanda muka yi yanzu wayannan mutane aka ce su ne waɗanda ba sa yin wayannan abubuwan sai aka ce wa ala rabbihim yatawakkalun kuma su sun dogara ga ubangijin su ne sun dogara ga Allah subhanahu wataala ba sa yin wayannan ba sa neman a musu ruqya ba sa neman a musu lala kuma ba sa yin tanfi mun ce tanfi kada an haramun ne shi kuma neman ruqya halal ne amma abun da yafi ne karka nema har sai dai wani ya zo ya nemo ya kawo maka ko kuma a ce shi ya ga dama ya zo ya maka ruqyan shikenan kai baraka ce ku je ku nemo masu ruqya su zo su ba ka bari in ƴan uwanka sun zo sun nemo sun kawo kai kuma karka hana a maka don manzala ta sama yayi wa sahabbai bai abun nan su ki ba sannan kuma malaika jibril ya masa kuma bai ce ba za ka mini ba in ƴan uwanka ne suka nemo ko mai ruqyan yazo yace zai yi maka wannan kan babu laifi matukan ruqyan ba shirka da a sa a ciki ba wato matukan ayoyin alqur'ani ne ko addu'o'i da suka inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai ka bari a maka kuma wannan bai taba maka tawakkalin ka ba amma in ka je ka nema wasu malamai suka ce makaruhi ne amma ba haramun bane don kar tsoron kar ya taba maka tawakkalin ka haka lalaf in aka zo za a maka ba matsala bane in ka nemo a maka kuma to wannan ana tsoron zai iya taba maka tawakkalin ka bai kamata ka nema ba amma in ka nema kuma ba laifi bane haka nan duk abun da ya shafi harkan magani halal ne wannan hadisin ba sa kore al-aqdu bil asbab kai riko da wani sababi ba sa korewa ya halatta mutum yayi magani sai dai malamai sun yi sabani shin idan ciwo ya same ka neman magani halal ne ko mustahabi ne ko wajibi ne wasu suka ce in ciwo ya same ka wajibi ne saboda zahirin wayannan hadisin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma anzala Allahu min da'in illa anzala lahu shifa'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu Allah bai saukar da wani cuta ba face ya saukar da maganin sa wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma bai sani ba sannan a wata riwayan wurin Imam Ahmad ingantaccen hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am ya ibadallahi tadawu fa inna Allah azza wa jalla lam yaz'a da'an illa wa ba'alahu shifa'an ghayra da'in wahidin qalu wa ma huwa qala al-haram manzo yace ku yi magani ya ku bayin Allah kaga zahirin sa umurni ne wani yace to ai al-amru yufidul wujub umurni yana nuna wajibi ne ku yi magani ku bayin Allah sai yace saboda ubangiji ta'ala bai saukar da ciwo ba face ya saukar masa da magani sai dai ciwo guda ɗaya shine bai da magani shine me shine tsufa, shine tsufa. Wata riwayan cuta biyu ne ba su da magani, mutuwa da tsufa. In mutum ciwonsa na tsufa ne wannan, duk yanda kai magani da zai warke ba. To suka yi amfani da zahirin wannan hadisin, sai suka ce wajibi ne mutum ya nemi magani idan ciwo ya same shi. Wasu suka ce a mustahabi ne, wannan umurnin ba na dole ba ne, na cewa ya kamata ne. Imam Malik kuma ya ce a mubahi ne, ya halatta. Ya ce la ba ta bi tadawi wa la ba ta bi tarkihi. Imam Malik ya ce babu laifi in ciwo ya same ka kai magani, ka nemi magani. Babu laifi kuma idan ba kai magani ba. Wato da mutum zai zauna ciwo ya same shi, ya ƙi neman magani har ya mutu a haka, ko har ya warke, da bai yi laifi ba. Bai yi laifi ba a wurin Imam Malik. Amma wajen wanda yake wajibi ne, to a wurinsa kuma ya yi laifi. Don me yasa ba zai nemi magani ba? Haka nan in ka nemi maganin kuma ba ka yi laifi ba. Shi kan neman maganin babu wanda yake matsala ne. Ba wanda yake haramun ne ka nemi magani. In baka nemi maganin ba shine wani zai ce maka haramun. Don wanda ya ɗauki wajibi ne neman magani, to in baka nema ba akwai matsala. Ka aikata haramun. Wanda yake ko mustahabbi ne ko mubahi, to wannan kuma yana nuna wato ainihin ba matsala ba ne. Zancen da ya fi inganci a nan shi ne maganar Imam Malik, cewa neman magani ya halatta. In baka nema ba kuma baka me ba, baka yi laifi ba. Me yasa ya halatta? Saboda an ce ta dawo ku yi magani ku bayin Allah. Me yasa bai zama wajibi ba? Saboda gashi an siffanta waɗanda za su shiga aljanna babu hisabi, mutum 70,000 ne aka ce ba sa neman magani. To kaga inda wajibi ne kuma da wannan sai ya zama matsala a wurinsu. Da sai ya hana su ma su shiga cikin mutum 70,000 masu shiga aljanna ba hisabi. To amma kaga rashin ba su neman ba sai ya sa musu ne wannan falala ɗin. Saboda haka sai ya zamana kenan ya halatta a nemi magani, kuma idan mutum bai nema ba kuma ba za a ce masa ya yi laifi ba. Sai ya ce wa ala rabbihim yatawakkalun, suna dogaro ga Ubangijinsu ne. Wannan hadisin yana nuna mana cikakken tawakkali ga waɗannan bayin Allah, a wurin waɗannan bayin Allah waɗanda ba sa neman musu ruqya ko masu musu lalas, wanda ba sa yin tamfi, lallai suna da tawakkali cikakke. Kuma sun sallama wa duk abin da ya same su na masifa, kai suna jin daɗi ma masifan da ta same su, sun san cewa Allah ta'ala zai kankare musu zunubansu ne, zai ba su kuma zai yawaita ladansu. Shi yasa Allah ta'ala ya jarabe su da wannan. Wanda ya kai wannan matsayin, to yana cikin waɗanda za a ce ta ranar kiyama za su shiga aljanna ba tare da an musu hisabi ba, ba tare da an musu azaba ba. Wannan kuma yana nuna ba nuna wanda ba da wannan sifan kuma sai ya shiga wuta kafin ya shiga aljanna, don kada wani ya fahimci haka. Akwai wanda sai an masa hisabin ya shiga aljanna kuma ba zai shiga wuta ba. Nan ana maganan wanda zai shiga aljanna babu hisabi. Kenan akwai wasu kuma ba su siffantu da waɗannan siffofin ba, kuma za su shiga aljanna kai tsaye, ba za su shiga wuta ba. Za su shiga aljanna ba tare da azaba ba. Saboda me? Saboda hisabinsu ya yi kyau. Suna nan su kuma daban ne. Saboda haka kada mutum ya ɗaga hankalinsa ya ce to ai shi yana neman magani ko yana neman mai ruqya, kenan sai ya shiga wuta kafin ya shiga aljanna. In kai haka baka fahimci karatun ba, in ka fahimci haka. Wannan ana magana wanda ba hisabi. Kaga kuma su din ma suna da yawa, kuma wannan wasu ne daga cikin siffofinsu. Amma akwai wanda kuma an masa hisabin kuma zai shiga aljanna kai tsaye, ba zai shiga wuta ba. Kaga shi ma ya samu babban rabo. Irin waɗannan kuma ba a san iyakacinsu ba, ba a san iya mutum 70,000 ba ne a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da aka faɗi wannan siffofin, faƙama ukashatu, sai ukashatu sai tashi, ukashatu binu mihta sai tashi, faƙala sai ce udu'ullaha an yaj'alani minhu. Yace ya rasulullahi, ka roƙi Allah ya sani cikin waɗannan mutum 70,000 da za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba. Faƙala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anta minhum, kai kana daga cikinsu. Shikenan ya shiga. A wata ruwaya ta Bukhari, Allahumma ja'alhu minhum, ya Allah ka sanya shi daga cikinsu. Shikenan ya shiga kuma. Kaga shi ukasha kan take an riga an sani kawai ɗan aljanna ne. Bayan zai shiga aljanna ma babu hisabi babu azaba. Shi ya samu ya shiga daga ciki. To kaga wannan manzo Allah sai sa shi kaɗai ne sai faɗi haka, saboda wahayi ake masa. Sai ce wani ɗan aljanna ne, wani ɗan aljanna ne. Shi sa ba dama ka ce wani ɗan aljanna sai wanda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ɗan aljanna ne. Don Allah ta'ala ne yake sanar da shi. Kamar irin su ukashan nan, irin su Bilal, irin su abun nan Hassan da Hussein, irin su Fatima da sauransu. Kaga ba sun takaita akan al-ashara al-mubashsharuna bil janna, ba iya mutum 10 nan bane kawai aka albishir da aljanna. Ukasha ma an masa mutum 10, abun da yasa ake ce musu mutum 10 da aka albishir da aljanna, saboda azama ɗaya ne aka musu albishir din take. Wannan yazo a ce manzo Allah yana gaishe ka ya maka albishir da aljanna. Wannan haka duk haka aka ba su sako aka ba wa ainihin mai fadan ya fada musu sai sa ake ce musu mutum goma da aka yi albishir da aljanna Abubakar da Umar da Usman da Ali da Abdurrahman bin Auf da Talha bin Ubaidillah da Zubair bin Awam da Sa'd bin Abi Waqqas da Sa'id bin Zaid da Abun Abu Ubaida Amir bin Jarrah su guda goma nan take aka musu albishir da aljanna sai sa ake cewa ne anubasharuna bil janna mutum goma amma in ba haka ba ukashi shi ma wannan albishir ne da aljanna to da ka kada ukashi dan aljanna ne da albishir din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shike inda aka yaka thumma qama rajulun akhar sai wani mutum kuma sai ya sake tashi shi ma a cikin sahabbai fa qala sai ce ud'u Allah an yaj'alani minhu ya rasulullah ka roki Allah ya sa ni daga cikin mutum 70 da za su shiga aljanna babu azaba fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa tabaqaka biha ukasha ukasha ya riga ka shikenan ukasha ya riga ka wato ko ka ce ukasha ko ukasha duk yanda ka fada dai ne ukasha ukasha bi tashdidi wa takfif sai manzon Allah ya ce ukasha ya riga ka me yasa ya fadi haka Imam al-Qurtubi yace abinda ya sai a ga masa ka shi bai cika wa intensive popping bane shi yasa shi ba a ce wa anta minhum ba bai cika wa intensive popping ba to hikima kuma ta manzo Allah ta salama da iya karantarwansa bai ce masa baka daga cikin su ba to dan yace baka daga cikin su zai shiga damuwa zai shiga kunci to amma sai yace ukasha ya riga ka ba shikenan ba akwai ya zama yana daga cikin su akwai ya zama kuma baya baya daga cikin su wannan hikima ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iya karantarwansa sannan kuma hikima ta biyu shine idan da zai ce wa anta minhum to wancan ma zai tashi a ce anta minhum sai ya ce za a gama a kare wannan taron wani daga unguwar su zai ji labari ya zo da gudu shi ma ya ce ya rasulullahi kamin addu'a ya shiga cikin zai ce kana ciki wani kafin a gama wani daga wani garin ma ya ji labari ya gudo ya zo ya fada kowa ya je gaito iyayensa da ƴaƴansa duk a zo kawai wa anta minhum Allah ya rasulullahi ka sani kana cikin su to shi abun zai kare sai ya samu tasalsul abun da bai zai kare ba to sai manzo Allah ya toshe wannan kofa sai ya ce sabaqaka biha ukasha ukasha ya riga ka shikenan magana ta kare ba wani kuma wanda zai tashi shi ma ya ce a sani daga cikin su to wannan hadisin yana nuna mana tabbatar da tauhidi yana bukatan duk wani abu da zai kawo maka wani shakka a cikin imanin ka ko tawakkalin ka ka guje shi duk wani abu da zai kawo maka wani shakka shakka ko ya tauye maka tawakkalin ka ko imanin ka to ka guje shi shine ya zama na ka tabbatar da tauhidi in ka samu wannan taqiqin to zaka shiga aljanna wato ainihin azaba ba fihi masail akwai matsaloli a cikin wannan barin karanta mana su a gurguje bana so mu dinga tashi akan masail yace al'ula matsala ta farko na wannan babin ma'rifatu maratibin nasi fi tauhid sanin darajojin ko hawa-hawan mutane a cikin tauhidi wato tauhidi mutane hawan hawa ne wani ya fi wani tauhidi wani ya fi tabbatar da tauhidin fiye da wani kuma dukkanin su suna da shi kuma dukkanin su za su shiga aljanna to sai dai aljannan hawa hawa ne sai kuma aljannan kuma wani zai shiga ba hisabi wani sai bayan hisabi wani sai bayan azaba ma kafin ya shiga gurgurdan yanda tauhidin sai ya tabbata asani ya matsala ta biyu ma ma'ana tahqiquhu abu da yake ma'anan tahqiqin tauhidin tabbatar da shi shine tsarkake tauhidi daga dukkan wani nau'i na shirka ko bid'a ko abin da zai taba tawakkalin ka الثالثة مسألة سناؤه سبحانه على إبراهيم واتو يبون دا الله تعالى والنبي إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين ليتي متبادة كم مشركي الرابعة مسألة فلو سناؤه على سادات الأولياء ومزالة تسمى ياي بي شوى قبنين وليي بسلامتهم من الشرك سوى سنكو بسلق الشركة كيني لا يتقيرون باسا ين عينهم تنفي دون تنفي كرمي شركاني to ka ga wannan bayan Allah sune sahabbai sune wanda masu shiga cikin mutum 70 din nan da wanda yake da irin wa'annan sifofin to an musu shaidan cewa sune shugabannin waliyai wa'anda ba sa ainihin cudanya imanin su da wani shirka ko bid'a al-khamisatu mas'ala ta biyar kaunu tarki ruqyati wal kayyi min taqiqi tauhid kasancewan bari neman a maka ruqya ko a maka lalazina daga cikin tabbatar da tauhidi السادسة مسألة تشدى كون الجامع لتلك القتال هو التوكل وتوكسن تيوان أبن دي تكترو إنن سيبو بين قبات إشيني توكلي وتوين قال توكلي مي كرفي با أبن ذاك يوان ذاك يدن تبقى مكا إيمانك كو توحيدك ذوش يسا أكا أكرشي أكا تيوى على ربهم يتوكلون سنة دوغروغ أبن جدين سني sannan a sabiya matsala ta bakwai umqu ilmi sahaba zurfin ilimin sahabbai bi ma'rifatihim da sanin su annahum lam yanalu zalika illa bi amalin cewa ba za a samu wannan falalan ba sai da aiki to kaga sai suka ce kila su ne wanda suke sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke jihadi da shi su ne wanda suka musulunta tunda suka musulunta ai aka haife su a musulunci tunda suka taso ibada suke kenan abun ba a samun daraja a addini ko a lahira sai idan mutum yana aiki amma wani sai ya rudu sai ya dauka cewa ko baka yi aiki ba in ka rike wani shehi ko wani za ka iya tafiya aljanna kai tsaye to wannan rudu ne wahayi ne na shaitan as-saminatu matsala ta takwas hirsuhum ala alkhair wato kwaɗayinsu a bisa aikin alkhairi ko kwaɗayinsu a kan abu na alkhairi shi yasa da manzo Allah ya musu bayani sai suka tashi suna cewa ko su wane ne saboda kowa yana son a ce yana daga cikin mutum 70,000 ɗin nan sannan at-tasi'a matsala ta shida ta tara fadilatu hadhihi al-umma falalan wannan al'umma bil kammiyya da yawan adadi kaga su suka fi kowa yawa sawadun azim jama'a masu yawa wal kayfiyya da kuma siffa wato shine mutum 70,000 za su shiga aljanna a cikin su amma kuma ga siffofinsu ba sa kamfi da sauransu al-ashira matsala ta goma fadilatu ashabi Musa falalan jama'ar annabi Musa su ne suke bin jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen yawa الحادية عشرة تقوم شاتية أرض الأمم عليه الصلاة والسلام أن حسك ومن ذا لا تسمع الأمة قبائل أن سامة سوق من أمادي يقنسو قاشنان كما أن يتاكي القيامة سنة تتفوها الحاج أبنى الثانية عشرة مسألة تقوم شاتية إن كل أمة تشر وحدها مع نبيها كون النبي أنا تاتنس كوت الأمة أنا تاتنس رانا القيامة أتتروس تارد النبي سوق to shi zama zalla ce wani annabi mutum biyu wani mutum goma abinda mutum tara wani kuma ya zama mutum daya wani kuma da jama'a da yawa kamar annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kowa za a tashi shi ranar kiyama annabi na gaba jama'a suna bin sa baya as-salisata asharata illatu man istajaba lil anbiya karancin wa'inda suka amsawa annabawa an ce jama'a abinda wani annabin rahat abinda bai wuce mutum tara ba wani mutum daya wani mutum biyu kaga ba su da yawa amma na al'umma ita tana da yawa miliyoyi ne sannan arabiya ta asharata matsala ta 14 anna man lan yujibu ahadun yati wahdahu duk annabin da ba wanda ya amsa masa shi kadai shi kuma zai zo a ranar alkiyama babu wanda ya amsa masa sai ya zo shi kadai ya atashe shi kadai yana tafiya sannan al-khamisata asharata matsala ta 15 samaratu hadha al-ilmi wato amfanin wannan ilimin wa huwa adamu al-ikhtirari bil kasara shine rashin ruduwa da yawa wa adamu zuhdi fi qilla da rashin gudun kadan wato annabin da yazo da mutum biyu ko mutum uku ba shikenan sun samu rabo ba idan aka ce kai ne na biyun a wannan annabin me zai cutar da kai kaga ba sai an samu jama'a da yawa ba to shi yasa mu magabata suke cewa alayka bi tariqil haqqi wala ghuruka qillatu salikin ka bi hanya ta gaskiya karancin masu shiga wannan hanyar bai zai cutar da kai ba wa iyyaka wa tariqal dalalati fala taqtarra bi kasratil halikin ka shegin ka kuma ka bi hanyar halaka kar ka rudu da yawan masu halaka a cikin ta hanyar bata za ga abu na bata yu jama'a suna yawa to kar ka rudu wannan kar ka ce wai ai gaskiya ne alaman yawan jama'a ne a'a abu galibi abu na alheri zaka ga yan kadan ne suke bin sa sannan a sadi ta tashirata a ruqsatu fi ruqya wa fil aini wa fil huma an yi rangume ai tawai da ai tofi sannan kuma ana yin tofin abin da ya shafi kambin ido da kambin baka sannan kuma da harbi na kunama ko sara na maciji ko makamancin wannan asabi aka asharata matsala ta 17 umqu ilmi salafi zurfin ilimin magabata liqauli saboda fadin sakat asana manintaha ila ma samia wanda ya tike zuwa ga abin da ya ji yayi aiki da shi wannan ya kyautata walakin kaza wa kaza sai dai kaza da kaza wato yayi tabbatar masa da wannan ilimin nasa kuma ya kara masa wani ilimin daban sai ce fa ulima anna alhadith al-ahad la yukhalifu thaniya sai aka san hadisi na farkon baya saba wa na biyun duk abu da yake magana as-saminata asharata bu'du salafi an madahi al-insani bima laysa fihi wato su magabata suna gudun ayyaba mutun da abunda bai siffantu da shi ba yasa yake ba fa ina qiyamul layli bane yawa kuna ma ce ta harbe ni to kaga suna nisanta amma kaga dun abun nan abu na tafiya wani koyi kaga yana neman mai ayyaba shi da abunda bai aikata ba wani da za a zo a ce ai kana qiyamul layli kana mai sai kama dariya kuma alhalin baya yi ko ya dinga tado dukan da za su nuna cewa shi kwana yake yana sallah wannan kuskure ne at-tasi'ata asharata qawluhu fa in sa anta minhum kai kana daga cikin su alamun min alamin nubuwa wato alama ce daga cikin alamomin annabta, in ba an ba wanda ya sai cewa ni dan aljanna ne kuma ya zama dan aljanna, sai annabi shi ake wa wahayi. Yawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, baya magana da son zuciya, duk abin da kaga ya fada wahayi ne, amma wani daban kuma zai iya magana da son zuciya, sai zan yace wani dan aljanna ne ba za a yi ba. Al 20 matsata ajin fabilatu ukasha falalan ukasha amma sa albishir da aljanna kuma ya sifantu da wa'annan sifofin. Al 21 matsata 21 istimalul ma'arid, amfani da jurwaye mai kama da wanka, ma'arid jam'u ma'arid wato da ko jam'u ma'arad, idan an ce ma'arad ko ma'arid ana nufin ka faɗi wata magana ga abin da kake nufi, sai ka kauce mata ka faɗi wata magana wanda za ta bada ma'anar wannan maganar da wata ma'anar daban. To hadisi inna fi ma'arida lamanduhatun anil kadhib, inna fi ma'arida lamanduhatun anil kadhib, a cikin jurwaye mai kama da wanka akwai kaucewa ƙarya. Kaga ana ga ce an ta abin nan sabaka aka biya ukasha, ukasha riga ka kaga ba a ce yayi yana cikin so ba a ce ba a cikin so ba, to wannan shine ake cewa ma'arid. Wato abin nan ga abin da zaka faɗa dare sai ka kauce domin kada a ne kada a zarge ka da wani abu. Kaga da aka ce annabi Ibrahim a tafi ainihin abin nan, ainihin abin nan a tafi wurin bauta da shi wurin igi, me ya faɗa? Sai ce inni saqimun, ni mara lafiya ne. Su kuma me za su fahimta? Bai da lafiya, yana nufin ni mai rashin lafiya ne. To kaga wannan shine ma'arif, ni mai rashin lafiya ne, ma'ana ina kan yi rashin lafiya, amma da cewa yayi yanzu ba ni da lafiya da sai ya zama me, da sai ya zama ƙarya. To kawai zaka sai ka kauce, sai ka ce ainihin ka faɗi wata magana wanda kuma ga wani abu daban da kake nufi. Kamar yanzu a neman aure akwai wani abu da ake cewa an halatta jurwaye mai kama da wanka, idan aka sake mace saki uku ko ba abin nan mijinta ya rasu kana son ta ko bata gama idda ba, an hana ka ka neme ta ka fito a fili, amma zaka iya mata jurwaye mai kama da wanka, shine ka ce mata wa zai samu irin keki, waje samu irin keki. To kaga daga nan za ka gane ko kuma wane ya sake keki, yan sake uku ka, amma yayi asaran mata ka, ai mutum ya samu irin ki kan bai kamata a ce rabu da ita, ai duk wanda ya samu mata irin ki to ya gama yin nasara. Irin wayannan maganganun shine jurwaye mai kama da wanka. Sai ce asaniyatu wal 20 mas'alata 20 wato abun nan husnu khuluqihi, kyawun dabi'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yi amfani da jurwaye mai kama da wanka. Kaga kuma yace masa, bai ce masa kai baka daga cikin su ba, bai faɗi haka ba. Ya yau na gayyace ka walima baka zo ba, ban gan ka ba da safe, sai ka ce wallahi jiya da ciki da kai na kwana. Me zai dauka? Kanka na ciwo, cikin ka na ciwo, amma ga nufin da kanka da cikin ka ka kwana, zahiri maganar kake nufi. To wannan shine jurwaye mai kama da wanka. An ka zo ka kauce mutum sai ka faɗi wani abu daban, wannan shi zai fahimci wani abu, kai kuma ga abin da kake nufi. Kaga ba kai ƙarya ba kenan. In yace a sai ba daga baya gano wai kace a to ai ce maka ne da kai da ciki da kwara, bace baka ba da lafiya ba. Allah ya sa mu dace. Za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.